والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جواب سمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيما الله تبارك وتعالى وديع ليس جداوة دموان الدرسي نا تفسير القرآن من جرمة من أتكين سورة النور من أتكين آية واتو تلاتين ببيو دوا تلاتين ببقل فابن موتين الله ويتم بيوي lafazin kinaya sai an nemi kai bayani da kanka ba wanda zai muku bayani kai za ka fito ka faɗi abu duk da yake da kace matarka ki je gidanku sannan ma za a tambaye ka me kake nufi da ku je gidanku kai za ka yi bayani ba wani ne zai maka bayani ba wani malami ne zai maka hukunci wanda ya ce maka ba ka da aure ko ce kana da aure ba malami babu shi kai kadai ne ko ubanta ba zai mata wannan hukuncin ba kai kadai za ka faɗi abin da kake nufi da wannan kalmar ka haƙura ba wanda zai maka fasara wannan ita ce gaskiyar magana wanda ya ce assalamu alaikum fatan an sha lafiya Allah ya tsara wa malam lafiya da wato da kaifin basira da tsawon kwana masu albarka amin muna fata har da kai gaba da yadda malam mutum zai iya ba wa mahaifinsa da karfin da kai yanzu mahaifin nan da za ka bai da shi miskini kenan saboda kai ka samu wadata wace irin magana ce wannan wato ba ina ga kamar ma wasu ba su san ma mene iyaye ba ba su ma fa sani ba in yi hakuri na ba ta da daɗi ba mutum ya tambaya zai iya ba babansa mahaifinsa zakkar fidda kai wato yanzu kai Allah ya maka arziki babanka kuma ya zama mata lauci saboda haka bari ka wulakanta shi ka ba shi zakkar fidda kai tsakani da Allah malam ba ka da hankali dai babu ladabi malam wasu wallahi ba su san iyaye ba arziki ba su san girman iyaye ba mutum ya ce da kai da dukiyar da duk annabi cewa kai na mahaifin na mahaifin ka an tawa maluka ne abin a ina ka taba ji ko da karkudi ko ta dabbobi ko ta amfanin gona a ina ka taba ji cewa mutum zai ba babansa wajibi ne ai babansa gaskiya ne shi wajibi ne da kai da kudin ka duk nasa ne haka annabi ya fara amma har kana tambaya wai ciwon za ka ba wa mahaifinka wato yanzu babanka ma ya zama cikin miskinai kai kuma Allah ya baka kuɗi nau'i nawa ne aka ce a ba su zakar da kai waɗancan nau'in da aka ce a ba su zakka ne inda masu sadaqatu lil fuqara yanzu babanka baka isa bai isa ka siyar da shi ba a dukiyar ka sai dai ka bai da shi miskini ka sani cikin layin miskinai kai amma ko za ka yi asara wallahi wannan ko wannan kalmar ya kamata ta je ta tuba ma Allah don ka ci mutuncin iyaye iyaye sun fi ƙarfin haka ma sun fi ƙarfin haka wallahi ku shiga hankalin ku matasa ku shiga hankalin ku iyaye ba abun wasa bane iyaye ba abun wasa bane wai har kana da wani abu da za ka ce bari ka cire zakka sannan ka miƙa wa babanka haba haba jama'a ha wato wasu mutane wanda suna ganin shi yasa ake samun mutane suna dukan ma iyayensu saboda wallahi ba su ma san darajar iyaye ba wani ya daki ubansa wani ya zaki uwarsa wani ya daki uwa wani ya kashe uwa saboda ba a san matsayinsu ba waɗanda in suka maka fushi Allah yana fushi da kai waɗanda in sun yarda da kai Allah yana yarda da kai waɗanda suna tsaye digadigansu a kan aljanna da za ka shiga su ne kake kwatanta su da miskinan da za ka ba mu zakkar fidda kai Allah ya sauke ma wannan wannan akwai rashin hankali a ciki nabi yake cewa wa malam matashin da bai da aure zai iya fidda zai iya fiddawa wato zai iya fitar da zakkar fidda kai zai iya mana zai hana shi ya fitar da yana da ya yi azumi ya yi ko sai dai in yana da wanda zai fitar masa zai fitar sannan yace malam ana iya fidda zakkar fidda kai kwana ɗaya ko biyu kamin ranar idi na musulunci ya gaza a fitar da ko kwana biyu kafin idi a ba wa fakirai amma dai ba babanka za ka ba wa ba inda duk mai tambayar mutum ɗaya ne ya za a ta ƙila yana ganin kwana biyu zai fitar da ba wa babanka saboda su samu abincin da za su ci kuma mawadaci ne ya wadata ba ka da hankali ba hankali a ka yi haƙuri wannan maganar da kake yi ba magana ce ta masu hankali ba maganar mutuntawa ba ka mutunta iyaye ba wallahi ko karan ba ka mutunta su ba inda har kana ma tunanin ka cire zakka ta jaka ka ka zama ya dinga ka nema kai ga mawadaci kenan kai mawadaci babanka matalauci wannan ya fiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam wato ikhlasi ya zikar iyaye malam tambaya da shi ne wani ne ya kuskure ya turo min recharge card har 5,000 a layina na MTN sai na ɗauki lambar da aka turo min na masa message a kan his phone number ko ran wani ran password amma bai yi min reply ba sannan na kira MTN call center suka ce min su ba ruwansu wato sai dai wanda ya yi mistake ɗin ya kira su ya musu complain sannan na yi resender wato na yi resending back amma ya kiye ni sannan abun ya faru tun wannan irin mutane da nan da suke magana da turanci da hausa me sunan wannan yara mutum yana magana da hausa yana yawon tsawa da turanci yana da suna me sunan yara na? Ingausa ko an gaya maka Ingausa na? akwai wani abu ko a cikin gaskiya dokin karfe da cikin professor shi hukumar Allah ya ji kangal ya faɗi irin wannan shi ba Hausa bane ba kuma turanci bane tunda ya mutse ake ya faɗi da wata kalma wanda ake da ita yanzu yana son wani biyan hukuncin kudin a sharuwa lafiya kamar yadda MTN suka gaya maka mai kudin ya kamata ka mayar in kayi baka samu ba sai kai masa sadaka da kudin da niyyar cewa Allah ya mayar masa kai masa sadaka da kudin tunda kayi abin ya gagara dama shi ne haƙƙin wanda aka kasa sanin a ina yake to abinda ake yi masa kenan na za mu ci gaba a kan wannan aya da muke kai da yake wannan sura tana magana a kan zamantakewar al'umma to za mu yi wasu abubuwa kafin mu a yi maganar rufe tafsiri abubuwan da za mu yi magana a kan su na zamantakewa ne zamantakewa muna son musulmi ya tsaro akan tsarin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya zamanto mutum mumini musulmi kamili, saboda muna da fatarar wannan abun a cikin rayuwar mu. Sannan abu na biyu shine alaƙar ka da Allah, kana gyara ta domin komin gatar mu, komin yadda muka kai da yadda muke, to za mu koma wajen Allah ne. Me alaƙar mu da shi Allah, za mu koma wajen. Wannan muna son mu ja hankalin mutane kafin a rufe wannan tafsirin. Abu na uku da ya kamata za mu yi magana a kan sa shi ne ziyaɗul a'ma fi ƙila wa ƙala, yadda muke tozarta rayuwarmu lokutanmu suna ƙarewa a kan an ce ni ba na ce, shi ne irin abubuwan da ake ta yi a Facebook, an ce ne ni ma na ce. Sannan muna son ranar ko da lokacin da azumin zai takura mu, mu yi magana a kan alhayatu tayyiba, wato ita ce tsarkakakkiyar rayuwa da musulmi ya kamata ya roƙi Allah ya kashe shi a kan wannan rayuwa. Waɗannan muna son mu ja hankalin mutane a kan su, kuma kowane abu da muka faɗa zai iya ɗaukar mu rana guda. Na fata an fahimta, domin abinda muka rasa shi ne a musulunci ya zo mana da ɗabi'u kyawa, amma mun ajiye su mun ɗauki wasu abubuwa wato waɗanda ba za su kai mu ba. Muna cuta, muna gambatan mutane, muna zalunci, muna ƙetare dokoki, ga kuma abin da addinin yake son mu yi kuma ba ma yi, kuma mu ne muka iya zagin mutane. Wannan kamata ya musar menene abin da addini ya koya mana. Karanta mana waɗannan ayoyin sai mu ɗora bayanai a kan waɗannan abubuwa, gobe kuma idan mun zo mu ɗora a kan wani abu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
تبارك وتعالى يا فضاء أولا الآية سوى أولا دواء النباس دعوه واتو سالحا باي وكما نبسكم باي وكو ينبوكو idan ba ku da shi mabukata ne a gurin Allah, to Allah tabaraka wa ta'ala zai wadata ku daga falalarsa. Sannan Allah mai yalwaci ne masani. Muka yi magana fadin Allah da yake wani yasta'afif allazina, mutum ya zamanto afif kamamme. To akan wannan kamewar ce kamata mu yi magana, cewa ɗan adam mun faɗi wasu abubuwa jiya akan cewa su ne matakai da ɗan adam yake zamantowa ya nisanci waɗancan abubuwa domin ya zamanto wato domin ya zamanto kamili. Malinta, idan ka duba rayuwar mutane musulmi a yau, wanda Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutum da aljamba sai dan su bautata min. Wannan kalmomi da zamu faɗi, mutum ya kalli kansa kuma ya auna da haka Allah yake san sa ya zama, ya zama haka ko bai zama haka din ba. Musulmi ya dubi karan kansa a babin da yadda Allah ya ajiye shi, ana son ya zamanto asiyan lil hawa, duk san zuciya da ya zo maka kai kokari ka saba masa. Jama'a, muna yin wannan ko kuma muna bin son zuciyarmu ne? Kuma ya zamanto yuqawwimuha ala al-hudal qawim, ya karfafi ransa akan bin Allah. Kullum ka fifita bin Allah kama da son zuciyarka. Fa huwa mu'tadil fi ta'ami, musulmi ana son ya zama mai daidaito ko a abinci, ko a abinci za ka ci ba a sake ta da iyaka. Mu'tadil fi sharabi, ya zamanto mutum ne mai daidaito a wajen sha. Nazifun muzhir, mutum ne mai kyakkyawar sura, ba kazami ba ne. Wannan definition din ana yi wa musulmi ne. Husnul hay'a, ka zama mai kyakkyawar kama. Min ghairi israfin, kada ka zama mai barna. Wala maqilatin, kar ka zama mai girman kai. يوجه بقلبه الى عباده الله وحده كل زوجيه تعبد لك كوكارين كما تشاكر كيف ذاك ما يدك تجدوا على الله يكثر كنا يوتاوا دغا فدين كلمه شهاده وانا هنا يسجد سبب لتجديد ايماني دومين يسابون ايمانه سانن تراهم ملازما للسجد ذاك زمان مسلمي كل يانا نذكر غسكيا يanzu haka muke gaskiya kullun ita muke so ko dai ƙarya muke da san ta a cikin rayuwa to kullun da zaka samu ta da sunan din muhafizan ala majalis al-iman yana iya kiyayewa akan bangaren imani da Allah yana tarbiyyar kansa wato akan haɗiye fushi da yafiya akan sauran ƴan uwansa kuma yana karɓan uzuri idan mun duba za mu ga cewa yau da yawa daga cikin musulmai ba su damu da maganar sai sun san addininsu ba su damu da wannan ba su damu da sai sun yi ilimi akan addininsu amma suna ta damuwa akan ilimin da ya shafi duniya ba kowane musulmi ne za ka same shi zai haɗe fushi ba a lokacin da fushinsa ya zo ba kowa ba ne yake afuwa akan in wani abu ya faru ya afuwa ba kowa yake iya ba ma ɗan uwansa uzuri ba kuma ba kowa yake yi ma ɗan uwansa kyakkyawan zato ba to me yasa ba a samun waɗannan kyakkyawan ba kuma ya kamata ka zama mai cikakken dogaro da Allah mai tsayawa a kan dokokin Allah mai sadar da umarnin Allah mai hannuwa da hannun Allah mai yarda da hukuncin Allah ka saka waɗannan abubuwa a kan idanunka waɗannan abubuwan da muka kirga da su misali kowa zai tsaya a kansu to ina maganar cewa ina musuluncin da ake ta magana misali ba ka da waɗannan sifofi kuma wani ɓangare kuma ka ɗauki musulmi kuma ka ɗauko iyayensa ba don ne wancan tambayar ya yi wa tambaya ba magana sai kawai ta zo a kan haka ka ga mutum musulmi tare da mahaifinsa barun bihima yana biyayya ga iyaye yau da yawa daga cikin mu ba sa kula da haƙin iyaye ba. Arifun qadrahuma, a ce ka san matsayin iyaye, ka san girman su. Yanzu da yake ne ba mai da baban ku na kafashe, ai ba a ganin cewa ya san wato miqdar bani na mahaifi. Mahaifi ya fi abin da ka mallaka, ya fi wannan abin da ka mallaka, komin kudinka, mahaifi ya fi kudinka, ya fi duk abin da ka mallaka. Mahaifi ya fi karfin wannan, haka mahaifi ya fi. Ka zama to mai jin tsoron saba musu, ka zama to zuciyarka ta karɓi tausayi akan iyaye, ya zama hannayenka shimfiɗe suke ta hanyar yi musu kyauta barkatai. Komai ka samu iyaye za ka ba mu. Ka zama to ɗayyibul kalam, mai maganganu masu daɗi akan mahaifi, domin ka san cewa yardar Allah tana cikin yardar iyaye. Fushin Allah yana cikin fushin iyayenka. Wallahi idan iyaye sun maka fushi, ba dama ka ci gaba. Wannan yasa wasu suke shiga duniya suna neman arziki, sun bar kuma iyayensu a cikin wahala. Za su gama zamansu kaf a bariki, kuma za su dawo ba tare da sun samu kuɗin ba. Hakan yake faruwa, saboda ka bar mahaifi a lokacin da za ka tsaya ɗan abin da kake ganin kana samu kana kyauta masa, yana cewa Allah shi ma albarka, to shi kenan ka kama hanya. Amma daga nan ka tafi Kano ko ka tafi Onitsha ko wani guri, ka tafi neman kuɗi, babanka kuma ba ka ma sanar da shi ba, ba ruwa. So ina gaya maka kullum in ya tuno ka yi baƙin ciki ba za ka yi albarka. Yara nasiha muke muku, yara nasiha muke muku, wallahi har lahirarku ina gaya maku tana wajen iyaye. Har lahirarku ba ma duniya ba, da yawa kuna shan wahala ne saboda saba ma iyaye, ba ku iya kyautata musu. Kaga mutum baya girmama uban shi ba, baya girmama uwarsa, yana iya ɗauke ma uban ma wuta, yana iya yin duk waɗannan abubuwa. Sannan kuma yana sallah. Ina jin kun sha ji ana karanta muku wani hadisi, an ce manzo Allah ya taka minbari yana cewa amin. Kun sha ji, malamai sun sha karantawa, ya sake takawa ya ce amin. Sahabai suke ta mamaki, su dai ba su ga kowa ba, kuma sun ji yana amin. Ya suka tambaye shi me ke faruwa ya Rasulullah, ya ce mutumin da Ramadan ya shigo ya same shi bai yi aikin da Allah zai gafarta mishi ya shiga aljanna ba, to wannan Allah ya kai shi wuta. Jibril yake wannan addu'ar, sai ya ce ma annabi ka ce amin. Shi ne annabi ya ce amin. Mutum na biyu shi ne wanda aka haife shi ya girma ya ga iyaye, amma bai iya kyautata musu ba har suka yi masa addu'ar da samu rahama, har suka mutu da haushin ba. Shi ba Jibril ya ce Allah ya saka shi a wuta, annabi ka ce amin. Annabi ya ce amin. To in addu'a za ta fito daga Jibril, sannan mai cewa amin din manzo Allah ne, kai tsamanin za ka fita? Wallahi ina gaya muku, da yawa daga cikinku matasan nan, da yawa wasu sun rasa aiki, wasu suna karatu ba sa ganewa, wasu sun dubulbulce ba su san ina suke ba, wasu shekara goma sha ashirin yana nan yana ta ban kaura a tsakani, wallahi bai tsaya ne da biyar da iyayensa. Da za ka shirya da iyaye, wallahi su tsaya su ce maka Allah ya maka albarka, na rantsa da Allah ka fi ƙarfin wulaƙanci a duniya, wallahi ka fi ƙarfi, domin Allah shi ne zai saka maka yarda bayan iyayen sun yarda. Duk wanda Allah ya yarda da shi wallahi ba zai taɓe ba. amma yau yaya abin yake, yaya abin yake, mutum yana yi wa mahaifinsa kunkuni irin wai an saka ruwa za a zuba a kofar gidanku ba za ka iya jiba ka shiga ya tumar fitowa ka da shi ba sai dai ka ɗabi naka na wakan ka wuce ka tafi ka dawo daga yawon banza wadda kake ta yawo a gari ba amfanin komai ka je kana biye ga wani wai ko shi sanata ne ko shi wane ne wai shi kake yi ma bauta ka bar iyayenka iyayenka ba za ka iya kyautata musu ba amma shi yanzu ko kusa da shi ko zuwa sai ka sunkuya wanda ba ka yi ma babanka wannan abu babankan kuma shi ya rene ka tun kana ciki ake ba wa mahaifiyarka drip saboda ta yi renon cikin ka in ma ba ka sani ba tun kana ciki babanka yake sha ma magani yake sayo maka magani kana sha kana ciki ka fito ya ci gaba da maka ɗawainiya da wahalhalu iri daban-daban duk yayi a kanka da daddare ka yi ta kuka ka hana shi bacci da rana an kai ka asibiti tun fa baka iya gane kowai ba har ka fara gane ba amma wannan uban ko wannan uwar ita ce za ta maka magana ka ce baka ji ba ka yi gaba kawai ka bata wani ma dan ke kasa zuciya har ya da ki uban wani dan ke kasa zuciya ya zagi uwa ba ana nuna ba sun kashe uwa ba ana nuna ba kai wa san iya cin mutuncin da kake wa mahaifiya ta yi makuri ka tara mata bakin ciki a cikin gida kayan ta nawa ka safe an ajiye mata dan wake ka dauka ka cinye baka ji tausayin da baka kawo mata ka yi bakin ciki a kanka Allah ya ce to bari mu saka nawo bakin ciki a cikin nata bakin cikin sai su raka ka a rayuwa mu ga yadda za a yi ka cin nasara wallahi ba za ka cin nasara dan haka dole ne matasa wallahi duk wanda yake son ya zama da duniya lafiya ya koma wajen iyaye wallahi wata wahalar da kuke sha billahi ladhi inna ga ku saboda saka ma iyaye wata wahalar da kuke sha ba ta Allah ne da annabinsa ba fushin Allah ne yake bin da yawa daga cikin wasu saboda wani koge da uwarsa baya yi da safe ba zai gaisar ba ba zai iya kawo wa wani abu ba ba zai yi kalma wacce zai mutunta ya nuna wa mahaifin wani abu ba ya nuna girman sa ba zai yi ba ina musuluncin yake ya ku iyaye ya ku ƴaƴa ina musuluncin yake da ba ku iya yi ma iyayenku abin da ya kamata to wannan a bangaren da yawa sun yi sun fadi da yawa mutane sun fadi da yawa kuma a wajen Ubangiji cewa ka kasance da Ubangijin ka yadda ka zama mai tawakkuli gare shi mai biyayya gare shi mai sadar da umarninsa mai hannuwa da hannunsa mai tawakkuli gare shi mai roƙonsa mai bautata masa ka haɗa alaƙarka da Ubangiji ta yi kyau da yawa wasu sun babu wani a cikin rayuwarsu suke zina wasu suke luwaɗi wasu suke sata duk abubuwan da Allah ya hana sai ka samu wani yana aikata su ta yaya Allah zai ma albarka ta yaya za ka ji daɗin Ubangijinka ta yaya Allah zai so ka abinda duk ya hana shi kake yi abinda kuma ya ce ka yi ba shi kake yi ba jama'a sai mun gyara mu'amalar wallahi sai mun gyara ta in ba mu gyara ba wallahi haka za mu yi ta shan wahala idan ka ɗauki kuma matsalar mutane tunda muna kan aure ne idan ka ɗauki matsalar mutane yadda suke da matansu wallahi wasu yadda suke ci wa matan sun ɗauki mata kamar sun sayo su ne a matsayin bayi malam ibada ce ta haɗa ba a sayar ta wallahi duk bajiwar Allah ya ce ka ba da sadaki ba sayan ta ake ba wallahi ba sayan ta ake ba mu'amala ba ta da kyau malam wasu ba zai iya mata mu'ashara bil ma'ruf ba
ba zai zama to multazibun bi hadiyi annabi akan ta ba ba zai luzunci rayuwar da annabi ya tsora masa akan yarari da matarsa akan wannan ba ba zai zama to mai kyautatawa akan ta ba ba zai yaddantar da ita ba kuma duk wani abu da ya shafe ta ba zai tsaya yayi shi yadda ya kamata dan haka idan samu sabani bayyance kware wani ma duka yake wallahi zai da kima ta sai mata rauni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yana cewa at-tawbu bin nisa ina yi muku wasiya da mata fa inna akhaftu bi kalimati Allah farjin su ya halatta ne da kalmar Allah sai da Allah ya yarda sannan kake iya samun jin daɗi ne to wasu matan su ma mu'amalar su ba ta da kyau da maza ba ta da kyau wata tana mai da mijinta ya zama kamar bawa sai dai ya tabata sai dai ya tabata ita ba ta da haƙuri to duka wallahi sai mun gyara la darara ne wala darar ba cu zama ne da cutarwa ba kai ka cuta ita ta cuta ba haka ake yi dan haka ana yin zama ne na zaman ta kyau dawo kan kuma idan ka yadda muke haihuwa ka kalli yaya muke da waɗanda ake kira rijalul ghaib mutum musulmi ya kamata ya zamanto abin da ya haifa ya kula da shi kai kuma da aka haife ka ka kula da wanda ya haife ka za ka ga wasu sun haifa mana bala'i sun zubar sun haifa yaran nan babu islamiyya babu makarantar boko babu maganar sana'a duk wani abu da ka sani na abin da yake mai da ɗan adam ya zama mutum kamili bai samu ba a gidansu wasu gidajen ma matsayinsu ya kai matsayar cewa ba a hana kowa mummunan abu ma'ana ba mai cewa bari ka bari ba mai cewa kayi kayi kawai wai kayi rayuwar kai da ka ga dama a cikin jirgin sama wani mutum ya lura da ƴaƴansa zai tafi umra kaga kamar abin kirki wallahi ba kamar abin kirki ba haka za ga wasu yara wasu ba su balaga ba an ɗebe su wai za a je umra da su saboda kawai maganar matan kawai ake yi ba wai magana sai ta aje dan Allah yaran da suka fitini mutane a cikin jirgi su so biyu sai su gudu su tattara su yi dan su yi dan su taka mutane uban da uwar suna ga wajen suna kallon su da ya zo ya ɗan manka da ya zai na riƙe shi na riƙe shi ne kawai na riƙe shi na ce na san uban sa zai magana ko uwarsa a nan ne za a ji waye ne wallahi ba na riƙe shi yayyen ya kwace ya kasa sai fara kuka shikenan sai uban sa ya zo na ce kai ne uban sa ya ce ba ke ya ce da uwarsa ya yi da ta ce na ce yanzu kai duk jama'a mutum wajen 500 a cikin jirgin nan ya'yan ku kaɗai ku ne za su fiki na mutane ba za ku yi musu magana su taka wannan su guje su je su yi ihu ana su je su yi abin na ce saboda ku Allah ya yi ku ba mai iya gaya muku magana gaskiya na ce yanzu kai gashi dai da girman ka na san dai kai dan boko ne domin in addini ka karanta addinin za ka yi ba za ka bari yaran ka su yi maka irin wannan ashe wai wai ya fito ne ma daga America ka san wai ba a yi ma yaro fada wai duk abin da ya ga dama zai in ka maka ba yaro sai kai ka kara nake da ina za ka je inda ga ji jirgi da ni na san ajidda za mu sauka kuma umra kai ina kami kan yace yi ma umra zai gane ce gurma nake gurma za ka je umra nake ai wannan ya ka gyara mana wannan yanzu ya fi mana wannan za ka je yawo bude da mutaki na su irin waɗannan gidajen mallam ƴaƴan su ko a gaya musu su dai ma je da abinda su daga dama ne na taba ba ku misali cewa mace da ɗanta wai ba za a yi masa magana likita yaron yana ciwon kunne kunne ba yaron kunnen sa yana ciwo aka gode shi gaban likita sai likita yace rike mana hannunsa yana gaya ba kuwa saboda in ana wanke kunnen zai saka hannunsa ta rike sai ta rike sai kawai ta ce a ta ba za ta rike shi likita zai san abin da likita ba za ki rike shi ba ba za ki iya hana shi komai ba ta ce a irin su ne irin waɗancan ɗin ne ya ce to in dai ba za ki iya rike shi ba ne kuma ba zan yi aikin ba kawai sai ta kama hannun yaron su ne suka fita ayi a haba malam irin waɗannan malam duk irin wannan karatun ne da ake na boko wanda mutum ya manta da addininsa haka ake tafiya so ka dawo ka ga yadda yanzu yara suke da yadda aka ba su kusan yanzu yara su ne manya iyaye kuma su ne kanana abinda yara suke so shi za su yi amma abinda sun iyaye suke so a gida ne fa za a yi abinci yaron gidan ya ce ba zai ci ba uwar kuma ta ɗauki kula ta je ta siyo masa abinda yake so shi ya zauna ya ci su kuma sun ci wancan zamzam kana da irin hankali ne ma so haka ake tafiya idan ka dubi mutum takardu ina abinda musulunci ya ɗora mana a kan ƴaƴa wannan duk an yi sakaci da shi so idan ka kula duk koyarwar da ake mana yau idan ka zo duk waɗanda ka ga sun fi yaya tamkanar banza sun fi ta da hargitsi sun fi ashar sun fi munanan abubuwa dukka idan ka je za ka samu cewa mu ne mu gaya mu kanmu gaskiya idan Allah ya haka addinin ya koya mana yanzu haka musulunci yake duk inda ka ga wata rigima da hayaniya da wata lalacewa da wasu abubuwa so za ka samu wai mu ne a gurin ba haka addini ya koya mana wallahi ba haka ya koya mana musulunci ma cewa yake mutum musulmi da shi da ƴaƴansa fa qad rabbahu ahsana tarbiyya ya tarbiyyantar da su mafi kyawun tarbiyya bi asalibin diniyatin salima da usulubi tsarin magana wanda yake kubutacce fa hum yusiruna ko ya usuna bi ubbi ilahu ƴaƴa suna jin cewa ƴaƴan iyayensu suna son su iyayensu ma suna jin ƴaƴansu suna son su wa yunfiqu alaihim bi sakha iyaye suna ciyarwa da wadata amma da dawa sun yi wa iyayensu ba su daukar nauyi ko a karatu ko a wani abu la yufarriqu baina abnaihi wa banati daga ta wani baya iya bambanta ba ya rike su abu daya ƴaƴansa mata da ƴaƴansa maza duk haka yake musu tarbiyya da komai da kasan ya tsaya a kan su amma fa da yawa wallahi da yawa daga cikin waɗanda ba su tsaya a kan irin wannan abu shi yasa muka zama to gashi nan yadda muke faqad gharata fi nufusihim makarimul akhlaq abinda ya zama wajibi mu dasa a cikin zukatan ƴaƴanmu shine kyawawan ɗabi'u wa ab'adahum an safasifil umuri wa radailha duk yadda za a yi nesan ta su daga munanan halayya daga munanan ɗabi'u zuwa kyawawan halayya idan za ka yi aure ba ka shirya ba waɗannan abubuwa ɗin kada ka ji ana cewa kai wa aiki hun a yana a yi aure a yi aure a auren muku waɗannan abubuwan su ake so kafin ka kawo ɗan adam duniya ka sani yana da wasu haƙoƙi a kanka kafin ka kawo shi ba wai ma kawai tukunna in kaga wata da kallabi tai make up ka dauka wai ita ce za ta zama uwar yayanka a matsala zaka jawo makanta ka tsaya ka tantance wace ce idan ta haihu za ta tsaya a kan yaya yau kuma ba wannan abin ake kula da shi ba abin da ake kula da shi shine kawai ya ga bodin ta saboda haka shikenan ko in tayi ciki maciji za ta haifa masa ya tare shi ya mutu to shikenan shi ba da gwasa ba so wannan ya nuna an gina aure ne kadai akan mai sha'awa shi kuma musulunci yana son ka gina aurenka akan ibada wasu kuma suna gina aurensu akan sha'awa wani yana son ya je inda watakila ya gane cewa gidansu can akwai kuɗi bari ya je zai je ya samu ya kwaso banza shi kenan kuɗin gidan ɗari a samu su ba za ka yi daraja ba wallahi ba za ka yi kima ba irin sa ne kawai sai ko kana gona ko Allah ya sa kana office sai ta buga maka waya ka ce mama ta fa ta ce za mu tafi Kaduna mun kama hanya ma wallahi sai ta gaya maka haka saboda ba ka da wani iko a kai ba haka yake faruwa ba ko kuma haka kawai kana zaune ubanta bai kai kamar ka ba abin da amma yanzu kawai sai ta gaya maka fa an ce gobe za mu tashi a za ku tashi zuwa ina zan tafi maka wani ubanta ne irin waɗannan da yawa mutane suna da wannan saboda ba ka nemi daidai da kai ba ƙari ya suke dama ka shirya ma kanka gadar zare to yanzu ka haura kuma zaren ya tsinke ka faɗa shi za ka ga irin wannan sai kawai matar ta rinka gaya ma ƴaƴanka ƴaƴan da ta haifa ta rinka ce zo su wani baban nan za ka tsaya kana ma magana ba mai yau wani baban nan da wannan ƴaƴan za su girma kai ba kowa ba da sakare ne a cikinsu kawai ka zama taure ka yi barbara shi kenan an samu ƴaƴa kai hakuri wallahi wallahi kai hakuri haka ake yi ba za to ba tsammanin sai a ce maka sun tafi Kaduna a wuri ya za ka yi an tafi saboda baka shirya ma kanka ba to kada ka ji ana wa anki wul ayama a auren nan ku da ya a'a ka tsaya ka kunna ka tantance ka tsaya ka tantance ina baka shawara ba wai komai kawai shikenan na zo shikenan ka abun nan ba to haka lamarin ya kamata ya zama to cewa amma idan kai wasa ka je ka fada inda ba shikenan ba to shikenan mu koma kuma kan wani bangare idan kai aure a gida za ka zauna dole kana da makwabci makwabtaka wata aba ce wanda annabi rantsuwaye ya ce wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani sahabbai suka hankalinsu ya tashi waye ne wannan ya rasulullah ya ce mutumin da duk makwabcinsa bai iya amintuwa da sharrinsa yanzu jama'a ba wai nuni muke ba amma a filin nan watakila ka samu an haɗu a masallaci ɗaya liman ɗaya ana sanga amma wallahi za ka samu watakila wani makwabci da makwabci ba sa magana wannan ne irin abin wace irin rayuwa ake wannan shi ne musulunci wace irin rayuwa ce yanzu kai ba za ka iya yafe ma ɗan'uwanka ba ɗan'uwanka ba zai iya yafe maka ba sai dai ku ta zama kuna yi wa kanku azaba kuma gashi annabi ya yi rantsuwa har sau uku ya ce ba ka da imani saboda makwabcinka bai iya amintuwa daga sharrinka ba shi ya sa za ka ga abubuwa da yawa wallahi tallahi ba za mu ci nasara ba waɗansu waɗanda ba gobe za su yi ta wahalar da mu saboda koyarwar da addini ya mana mun ƙi mu riƙe su wallahi shi ya sa za su ta babu wahala kawai dama suka samu yau ake wasu bango ya tsage amma duk makarimun akhlaq na addini ka riƙe su kana ba wani wanda zai zo ya maka wani abu wallahi kurjininka ya isa kawai ya ji tsoron ka. Haka Allah ya saka ba waɗancan magabatan haiba da kurjini saboda sun tsaya a kan abu. Amma yanzu kai ba ka magana da makwabcinka, kun yi faɗa da shi, kun yi ba daidai ba, wataƙila ka nemi matarsa ko ya nemi taka. Sannan da kai ake haɗuwa ana cin mushe da wanda ba musulmi ba. Ma'ana shi ne duk ciwon da za ku yi a ofis za ku iya yi, ya fi kai ka fi dacewa ba da shi kana ganin shi ne mutumin da kuke mu'amala. Za ka tafi ganin su wuƙe da ko wani abu daban, ka je kana neman matan. Kuma munafurcinka ya kai wataƙila ka yi giya ka ɓuya. Duk kana yin wannan. Ka zo ga ƴaƴan musulmi nan suna ba ka san cewa ɗan uwan musulmi ne kai musulmi ɗan uwan musulmi ba. An ba ka amanar ka ɗauki mutane ma'aikata, ka ɗauko waɗanda ma ba su dace ba, saboda kawai kana gaba da mutane. Wata irin mu'amala ce ake yi? Wani irin rayuwa muke? Ba mu da kishin kanmu, ba mu da kishin ƴan uwanmu. Irin wannan dai kaga wani darakta ne ma zai iya ɗaukar ma'aikata, amma abin mamaki zai ɗauko in yamura. Saboda shi ya san abin da kake masa a kan, shi ya sani ga ɗan makwabcinsa kuma ya gama, amma yana jin haushin ɗan makwabcinsa, yana jin haushin makwabcinsa. Wannan wata irin rayuwa ce muke? Ba mu kyauta ma kanmu ba, ba haka addinin ya koya mu. Ya koya mana mu kaunaci junanmu. Makwabci wani babban al'amari wanda Annabi ya rantsuwa a kansa cewa wato ba ka da imani matuƙar makwabcinka bai iya amintuwa da kai. Mutum musulmi a kan makwabcinsa za ka same shi yana kyautata mu'amala da shi, ko da kwaya ya saba masa zai yi haƙuri saboda Allah ya gaya masa wancan magana ko kuma Annabi ya gaya masa. Za ka samu makwabci sabulla, wani mai sassauƙan hali ne a kan ɗan uwansa makwabcinsa, amma da yawa makwabtaka ta lalace. Ya furahu li farhihi, za ka samu yana farin ciki da farin cikin makwabcinsa. Wa ya azulu li huznihi, za ka samu duk abin baƙin ciki in ya samu makwabcinsa shi ma zai baƙin ciki da shi. Wa la yuqabbilu isa'atal jar bi misliha, ko da makwabcin ya cutar da shi shi ba zai yarda ya saka mishi da mummunan irin abin da ya masa ba. Shi yasa Annabi ya ce ana za'irun bi baitin fi a'la janna. Annabi ya ce ni ne garanto, zan yi maka garanto, za a baka wani gida mafi ɗaukaka a cikin tsakiyar aljanna. Wani mutum ne zai samu wannan daraja? Ya ce liman asuna kulu, ga wanda ya kyautata ɗabi'arsa da makwabtakarsa da wanda yake makwabtaka da shi. Amma yau ina? Haka fa muke rayuwa, ba ma san junanmu, ba ma taimakon junanmu, ba mu abin da kawai kowane wai kansa ya sani. Mun ɗauki kuɗi shi ne ƙololuwa, kamar kowa yana ganin in yi kuɗi aljanna ma tasa, ba haka lamarin yake ba. Wallahi sai ka gyara halinka, in gyara nawa halin ka gyara naka. Musuluncin nan da gaske ne na Allah ne, shi ya koya wa mutane waɗannan ɗabi'u. Amma babu, muna gaba da juna, ba ma ƙaunar juna. Yau ka duba mu da kanmu ƴaƴan musulmi, mu muka buɗe ƙofofi ma ma waɗanda ba musulmi ba suke shigowa su zagi sarakunanmu, su zagi arewacinmu, su zagi malamanmu, su zagi matasanmu, su ce mana mu ba kowa ba ne, kuma duk mu muka buɗe ƙofa. Wallahi mu ne, mu ne kawai. In dai ka samu saɓani da ni sai ka zo ka ɗauke ni ka ɗora ni kai ta zagi ni, to yau addinin ma ya zamanto zagin addinin ake, addinin ma zagin sa ake. Saboda mun ki mu kame kanmu, mun ki mu ɗora kanmu a kan abin da ya kamata mu, ba mu yarda da junanmu. An samu ka yi sata, ka yi cuta, ka yi wane ne, ka yi wane ne. Musulmi ya zai ci bashin wanda ba musulmi ba, ya ƙi biyansa, ya matsa sai an biya shi, ya ce ba zai biya shi ba, kuma ya ƙara masa magana ya ce a nan banza ba zan biya ba. baka ko musulmin wane ne tunda annan banza ne kuma kullun baka ce ina dabi'ar da za ta gani kikkiawa a wajenka a yadda da cewa addini kake na gaskiya ina kake ya baka amana ka ci kun yi alƙawari da shi ka saba ma duk abubuwa da kirki kun yi da shi ka saba masa ka ci masa kuɗi kuma yana kallon kana neman ƴar sa kai zuwa da ita ina tsaye da kai wallahi tallahi sai mun gyara idan ba mu gyara ba wannan kaskancin da muke fuskanta a arewaci zai yi ta bin mu ne la tazaluna bi zulmi wasdani hatta tattabi'u kitaba wallahi ba za ku gushe ba da karban kaskanci a wajen waɗannan mutane kaskanci ya dinga samun mu kenan sai mun dawo mun bi littafin Allah da duk ba haka yake wallahi da ba haka yake ka tambayi ma kushe ka wurin ka ji kana bin hanya kana musulmi wallahi za ka yi maka ba da gaske nake biya amma zan hoton ka za a kafa kuma a zage ka kwaɗayi da zubar da mutunci da ƙin riƙo da addini ya cuce mu wannan shi yake cutar da mu a yanzu so ana gaya mana lokaci ya karatu lokacin ya cika gobe za mu duba alaƙarmu da Ubangiji a ƙarƙashin waɗannan ayoyi za mu kalli alaƙarmu da Allah menene abin da muka yi wanda muka gyara tsakaninmu da Allah da zai ji tausayin mu dole mu wannan tunani me muka yi wace alaƙa ce tsakaninmu da Allah ai Allah ya yi magana a cikin hadisin kudusi yace dan adam yana cutar da ta yaya za a yi ka cutar da Allah yace ina saukar masa da arziki daga sama ya samu ruwan sama ya samu abinci in ba shi hankali na ba shi kuɗi in ba shi mata ya ce amma Allah ya ce ba abin da nake gani yake hawawa na sai sabo kullum gari ya waye saƙonsa yake hawa zuwa gare ni ban ga wani abin da ya aikata ba ana sallah baya yi ana yin abubuwa baya yi sai dai ya haɗa munafurci a can ya yi mita a can ya haɗa gulma a can ya cuci wancan ya zalunci wancan ya ce ba wani abu nasa da yake hawa ni kuma kullum na zaɓar masa da annabi wani alaƙa muke da ita da Ubangiji wace alaƙa kowaye kake zama da shi in alaƙar ka da shi ba ta da kyau ba za ka samu kayanka ba abinda kuma Allah ya yi alƙawarin ya kare mana shi ne ya kare mana mutuncinmu da addininmu alaƙarmu da Allah ba ta da kyau saboda haka dole za mu sha wahala zai bar kaskantattu waɗanda ya kaskantar da su da kafirci zai bar su kaskantattu da wanda su ne masu ƙarfi a kanmu kuma abin da yake faruwa kenan duk taron wannan an rasa yanzu dai ka dubi insecurity nan duk taron da muke da shi a ƙasar nan duk yawancin ƴan arewa nan kudun nan ba ba haka ake ba kawai ma mu kai musu arziki ma su kawo motocin mu su ƙona su kashe mana direbobi su ƙona motocin mu kuma gobe ma za mu sake koma haka ba ake mana ba a tsare kawai a kama wasu mutane a shigar da su daji shike da muna zaure alaƙar mu da Ubangiji kam anya tana da kyau ya bari ake mana wannan abu wallahi mu sake tunani akwai abin da muka yi mu Ubangiji ba mu gyara alaƙar mu da Allah ba inda mun gyara da alaƙar mu da Ubangiji na rantse da Allah taimakon mu yayi annabi da ya tsaya ya kalli kafirai a Makka a Badar ya ga musulman ƴan kaɗan ne ƴan kaɗan ne kafirai sun ninka su ninkin ba ninkiya ya ce ma Allah kada ka bari Allah waɗannan mutane idan an kashe su ba wanda zai bauta maka a wannan ƙasa dan haka ka kawo taimako lokaci ɗaya sallah ka kawo guda biyu manzon Allah ya sai ya ce ma Abubakar ya ce ba ka gani Abubakar Abubakar ya ce ban gani ba ya ce ga su kan mala'iku sun tada ƙura ya ce suna zuwa taimakon mu Allah ya da mala'iku 2000 ba maganar kabbara ba ce idan za ku gyara ku gyara
da gaske nake ga muku wallahi wannan kabara duk ba abin da zafi wallahi in ba za ku gyara ba kai ba za ku gyara ba mu shirya mu kan mu kaskanci da wulakanci sai gobe za ku ga me an kalmar ubangiji bai muke ba Allah domin Allah fa yana da sani da karfinsa da komai ya bari saboda sahabbai sun saba umurnin da annabi ya ba su akan dutsen Uhud wallahi haka Allah ya bari sai da an kashe sahabbai 70 da wani abu yace sai kun dauki darasi yanzu mu wani irin sako ne ba mai wani irin sako ne ba to dan haka wallahi akoba a saki tuna alaka da ubangiji alakar mu da Allah ba ta yi kyawu ba sai an gyara wallahi siyasar mu ba ta da kyau auren mu ba shi da kyau kasuwancin mu ba kyau zaman ta kyau ba shi da kyau a anguwannin mu ba ma zama lafiya mugunta muke ma junan mu tsafi muke mu dauki juna yan uwanmu mu kai a musu tsafi duk waɗannan ana ta aikata su zinace zinace ana yi luwaɗi ana yi madugo ana yi ana kwace dukiyar mutane ana kashe rayuka ba abin da ake shi kenan zai a dauka cewa muna da alaka mai kyau da ubangiji ba zo ka ce mana wasu addu'a ba ka ake ba kowa in yi zancen sai ya gaji sai ce sai addu'a ko ba addu'ar ma ake ba mu shirya mu kan mu kaskanci mu yadda za mu karbi wulakanci inda ba za mu gyara tsakanin mu da Allah wannan shi ne gaskiyar magana gobe za mu yi magana a kan alaƙar mu da Allah